الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكواني كليب دا تاني سكي تتورو كما ناغن شيايتيا وآيان رجزو نواني لك تكين وما علميد إكي مغنى أكن sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da tazo ta cewa mutumin da zai layya ko yake da niyyar zai yi layya to idan goman farko ta Zulhijja ta kama to ya dakatar da aski gashin kansa ko yanke farcen wato hannunsa ko kafafunsa wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata a cikin hadisi da daban-daban da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to amma shi wannan malami abin da ya jawo hankali ga masu kallo ko masu sauraro irin yadda yayi magana akan matsalar da wani abu na izgili ga wani abu na wato kamar gatsali da sauransu wanda kuma a ka'ida ta ilimi ba haka ya dace a ce malami yayi ba musamman mas'ala wacce take da tushe daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa har ma Ibnu Hazm yana cewa mas'ala ce da ba a samu wani ɗaya daga cikin sahabbai da ya saba mata ba to idan mutun zai faɗi wani ra'ayinsa da yake ganin akwai wasu daga cikin malamai da suka yadda da ra'ayin to sai ya faɗe shi cikin girmamawa ga sauran ra'ayukan malamai musamman ma kasancewa su suke da yawa kuma su suke da abubuwan da za su faɗa na dalili da littattafai da sauransu to amma faɗarsa cikin gatsali wannan shi ya jawo hankalin mutane da yawa akan al'amarin wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan hadisin Ummu Salama wanda shi wannan malami yake nuna kamar shi kadai ne hadisi kuma ya nuna cewa ma hadisi ne wanda ko hadisin na Aisha ya shafe shi ko kuma a'a bai inganta ba na Aisha ne ingantacce banda wannan hadisi na farko dai hadisi ne sahihi Imam Muslim ya inganta shi kuma da yawa daga cikin malamai babu wani wanda ya ja da shi kansa hadisi ne tabbatacce na Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan goman Zulhijja ta kama ta farko ɗayan ku yana nufin zai layyato kada ya riki wani abu daga cikin wato kada ya ciri wani abu daga cikin gashin kansa ko kuma farcensa to ba kuma wannan ne kadai hadisin da yazo akan matsalar ba kamar yanda wasu da suke kokarin su kawo tarnaki ko su kawo shubha a cikin matsalar suke nuna shi kadai ne hadisin Ummu Salama san da akai magana su hadisin Ummu Salama la shakka shine ummul bab to amma akwai wasu ruwayoyi da suka zo wanda suke tabbatar da abinda hadisin Ummu Salama yazo da shi kuma koda a ce hadisin Ummu Salama shi kadai ne a wannan babin ya isa zama hujja baya bukatar sai an samu hadisi da yawa hadisin Ummu Salama kadai in ya tabbata ya zama hujja ce da wajibi a riƙayi riko da ita kuma a yi hujja da ita a addini bayan hadisin Ummu Salama akwai hadisi a cikin musnad na Ishaq ibn Rahuya kuma yana nan cikin mustadrak na Hakim hadisin Shu'ba daga Qatada yake cewa an faɗa wa Sa'id ibn Musayyib wato malaminsa cewa Yahya ibn Ya'mur wanda malami ne daga cikin tabi'ai a Khurasan ya kasance idan goman wato farko ta shigo sai ya dakatar da aske gashin kansa ko kuma cire wani abu na kaifarsa wato yana gaya wa Sa'id ibn Musayyib wannan magana cewa ga wannan tabi'i Yahya ibn Ya'mur ga abin da yake to shine Sa'id ibn Musayyib yake cewa sadaq kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna zalik abinda ya faɗa din gaskiya ne kuma haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗa kaga wannan hikayar ijma'i ce daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi Sa'id ibn Musayyib ya san maganganun su da fatoyin su Sa'id ibn Musayyib shine sayyidut tabi'in kuma daga cikin waɗanda ya himmatu da tattara fatawoyin sahabbai da hukunce-hukuncen su babba ne a cikin tabi'ai ya tabbatar da cewa haka sahabban annabi suke faɗa wannan isnadin sa sahihi ne bayan shi musaddad ya ruwaito wannan kamar yadda kike al-matalib al-aliya na ibnu hajar da ya tattara zawaid na masanid guda 8 daga ciki har da musnad musaddad musaddad din nan shine malamin ashabul kutub as-sitta da sun yi riwaya daga wajen sa musaddad ibn musarhad ibn musarbal mutumin basrani saboda magana ce ta dade ta girmi bukhari ta girmi muslim ta dade cikin malamai marubuta sun kawo ta haka nan tahawi a cikin sharh mushkil al-athar ya kawo ta ta hanyoyi daban-daban sannan ibnu abi khaisama a cikin tarikh ta littafin sa at-tarikh shi ma ya ruwaito cewa yahya ibn ma'mar wato yana cewa ali ibn abi talib idan ali ibn abi talib yana cewa ali ibn abi talib duk sanda goman farko na zulhijja suka kama ya sayi abin layyarsa to yakan dakata wajen aski gashin kansa ko cire akaifarsa qatada wanda shi ya rawaita hadisin daga wani da ake cewa kathir ibn abi kathir sai yake cewa wannan abin da naji sai na gaya wa sa'id ibn musayyib wato ya gaya wa malaminsa sai malaminsa ya ce kadhalika kanu yaqulun haka suka kasance suna faɗa wato yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i yana magana irin wannan yana nufin sahabbai wannan yana nan kamar yadda yake cikin at-tarikh na ibnu abi khaisama haka yana cikin littafin at-tamhid na ibnu abdul bar haka nan a cikin al-muhalla na ibnu hazm ya ruwaito daga mu'tamir ibnu sulaiman at-taymi daga babansa sulaiman at-taymi Sulaiman ibn Bilal wani tabi'i ne daga cikin tabi'an Madina yake cewa Muhammad ibn Sirin ya kasance idan goman farko suka shiga to yakan dakatar da wato yakan karhantawa mutum zai yi layya ya aske wani abu na gashin sa ko ya cire wani abu na akaifarsa har sai yayi yace har ta yara yana nufin in za a shigar da yara shi a tashi fahimtar ma ba wai kawai ya danganta da shi wanda zai yi layyar ba kadai hatta idan zai shigar da yaransa a cikin layyar shi Anas shi Ibn Sirin yana ganin cewa ya kamata su ma a dakata da yi musu aski ko yanke musu akaifa to wannan maganar bayan tabi'ai malamai da yawa sun tafi akan ta ita ce maganar imamu shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ita ce maganar imamu Ahmad ibn Hanbal dan shi yana ma wajabtawa a yadda mazhabarsa take suna ga haramun nema mutum ya yanke kaifarsa ko ya aske gashinsa lokacin da goman farko su kama kuma yana da niyyar zai layya wannan ita ce shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya shi ma ɗaya daga cikin manyan bijiman malamai ne na musulunci da suka yi lokaci guda su Imam Ahmad haka nan shine ra'ayin Al-Auza'i ɗaya daga cikin manyan malaman Sham sunan shi Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i shi ma wannan shine ra'ayinsa dangane da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ta kawo aka kawo cewa da take magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan aika abin hadiyarsa wato hadisa da za a yanka masa a nan Makka yakan aiko da su ba tare kuma da ya daina wani abu da ya saba yi ba tare da wani abu da yake halal gare shi ya haramta ba to wasu sai suke fahimtar kamar shi wannan hadisi tana inkarin maganar Ummu Salama ko hadisin Ummu Salama ne da shi kamar irin an faɗi maganar da Ummu Salama ta kawo ita kuma take nuna cewa ba haka bane tare da cewa magana Ummu Salama inda ta nufa daban maganar kuma Aisha inda ta nufa daban maganar Aisha tana yin ta ne ga waɗanda suke ganin cewa idan mutum ya aika hadiyarsa ba zai je hajji ba amma ya aika hadayarsa da za a yanka a nan Makka lokacin da aka yankan hadaya ranar 10 ga wata to koda ba zai je hajji ba to duk abin da yake haramta ga alhaji shi ma ya haramta a kansa saboda ka ba maganar aski da yanke kaifa kawai take magana ba wanda ya shiga ihrami ba zai sa turare ba ba zai kusanci matarsa ba ba zai daura aure ba ba za a daura masa aure ba abubuwa da yawa wadanda an san su a cikin mahzuratul ihram wanda aka san duk wanda ya shiga harami yake aikin haji ba zai yi ba wanda aski da yanke akai fa yana daga ciki amma akwai wasu abubuwa da suka shafi wannan to akwai wadanda su suke ganin cewa mutumin da ya zauna daga garin su bai tafi haji ba sai ya tura hadayarsa to duk abin da ya haramta akan alhaji wanda yake a cikin aikin haji to shi ma ya haramta akan sa to shine sai take inkarin wannan kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin amra bint abdurrahman take cewa ziyad ibn abi sufyan ya rubuta wa aisha radiyallahu ta'ala anha cewa abdullahi dan abbas yana cewa man اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه duk wanda ya aika hadayarsa wato shi ya zauna a garin su to abinda duk ya haramta akan alhaji shi ma ya haramta akan sa har sai an soke hadayarsa sai amra ta ce aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ji maganar ibnu abbas sai ta ce laysa kama qala ibnu abbas maganar ba haka take ba ta ce ni ne nan na ukulla abin rataye na hadayar annabi sallallahu alaihi wasallam da hannuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya su ga dabbobin sa na hadaya da hannunsa sannan ya aika su tare da abubakar radiyallahu ta'ala anhu zuwa makka don a yi masa hadaya a can sai ta ce falam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allahu lahu hatta nahara alhadiya amma babu wani abu da ya haramta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halatta masa har aka yi masa wannan yanka to kaga anan tana maganar hadaya shi ko hadisin ummu salama yana maganar layya wanda ya aika hadaya ba za a ce abinda ya aika na hadaya zai zama ya haramta masa wani abu kamar yadda alhaji yake amma shi kuma hadisin ummu salama yana magana ne akan layya wanda ya niyyar layya saboda haka hadisai ne wanda kowanne ya nufi abu daban sannan malamai sun yi maganganu akan yadda ya kamata a kalli wannan hadisi na Ummu Salama da kuma hadisin Aisha ba wai daukan ɗaya suka yi watsi da ɗaya ko suka daki ɗaya da ɗaya ba kamar yadda shi wannan malami yake kokarin yayi za mu ga Ibn Tin Abdul Wahid Ibn Umar al-Maliki babban malamin Malikiya ne kamar yadda Ibn Hajar ya kawo maganarsa a cikin Fathul Bari ya tafi akan cewa wancan hadisi na Ummu Salama yana magana akan layya wannan hadisi kuma Aisha tana inkarin waɗanda suke ganin cewa mutumin da ya haika hadayarsa shi ma hukuncinsa hukuncin alhaji ne saboda haka hadisin kowanne fuskarsa daban gabanin Ibn Tin Imam Ahmad Ibn Hanbal kamar yadda yake cikin littafin Masail Salih tambayoyin da Salih ya yi wa mahaifinsa Ahmad ibn Hanbal yana cikin mujalladin sa na biyu haka nan yana cikin at-tamhid Imam Ahmad ya bujurar wa malamin sa Abdurrahman ibn Mahdi wadannan hadisi biyu yace ya kake ganin wadannan hadisi biyu sai zanto Abdurrahman ibn Mahdi bai bashi ansa ba nan take sai ya bujurar wa ɗaya malamin sa da ake ce masa Yahya ibn Sa'id al-Qattan sai shi kuma ya gaya masa cewa to wancan hadisin yana magana ne akan hadaya wannan kuma yana magana akan layya saboda haka wancan yana da fuskar sa daban wannan da fuskar sa daban wancan yana maganar mutumin da ya aika hadaya bai je aikin haji ba ba za a yi masa hukuncin alhaji ba wannan kuma yana magana akan wanda ya niyyar layya haka Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya ba wa Imam Ahmad ansa wannan malami da dadde ne malamin Imam Ahmad ko wannan kawai aka fada ka san da dadde ne ba na yanzu bane ya rasu shekara 198 wato a ƙarshen karni na biyu to shine Imam Ahmad ƙarshe sai ya ce wa haka za a kul ni ma wannan ita ce magana ta ابن رجب اتشكل التافن سلا طائف المعارف شيما هكيت هاد هاديسان قدابيو باي موسو إلون وانن إيبان كران مهو كتيابا إنو تشيوا ليا سوكي ليا كو ليبي إنغان تبصبو لليا وانا با هنيا تشيتا تا با مسلك نينا نماسو تحقيقي اتشكين إلمي با أبو الوليد الباجي عندي سان أبو الوليد الباجي ɗaya daga cikin manya-manyan jiga-jigan mazhabar Malikiya a cikin littafinsa Al-Muntaqa da ya yi sharhin muwadda na Imam Malik da ya kawo hadisan nan guda biyu a hadisin Aisha sai ya sanya hadisin Aisha sai ya ɗauke shi a matsayin hadisin da zai nuna cewa hadisin Ummu Salama abin da ya kunsa ba wajibi ba ne mustahabbi ne wato ba so ke hadisin Ummu Salama yayi da hadisin Aisha ba sai ce hadisin Aisha yana nuna cewa abinda hadisin Ummu Salama ya kunsa mustahabbi ne kowa ya san mustahabbi yin wani abu mai kyau da zaka samu lada yin wani abu mai kyau da zaka samu lada shi ko mustahabbi kullum malamai kwadaitarwa suke a kansa ba korar mutane suke daga gare shi ba ma'ana mustahabbi abinda yake cewa mustahab ay ma ahabbahu Allah wa rasuluhu abinda Allah da manzo suke so to kaga ba malami ba zai kori mutane daga abinda Allah da manzansa suke so ba saboda haka shi a gurin sa maimakon a ce wajibi ne ko haramun ne mutun ya taba wani abu na gashin kansa ko ya ci da akai farsa in yi haka ya saba Allah to shi a gurin sa yana ganin mustahabbi ya bari ya bar wani abu na lada amma ba za a jingina masa laifi ba hujjar sa hadisin Aisha hadisin Ummu Salama kuma ya tabbatar da istihbab kaga wannan shine ra'ayi na malami wanda ya san ta hakiki na ilimi to wannan shine abinda Abul Walid al-Baji yayi a cikin littafin sa Al-Muntaqa yayin da ya kawo qissar yayin da Imam Malik ya kawo qissar Abdullahi dan Umar ya aika aka saya masa abin layya ran da ake yankan layya aka yanka aka zo aka gaya masa cewa an yanka masa abin layyarsa sai kira wanza mai masa aski to shine yake cewa amma wannan ba wajibi bane to shine Al-Muntaqa bin Abul Walid al-Baji yake cewa to kaga wannan ya nuna cewa mustahabbi ne barin gashin ba tare da askewa ba har sai bayan mutun ya yanka abin layyarsa haka ya fahimci maganar aikin Abdullahi dan Umar aikin Abdullahi dan Umar ne yana nan cikin muwadda na Imam Malik da yazo ya kawo wannan ya ce wannan yana nuna cewa Abdullahi dan Umar ya bar gashin sa bai aske ba sai bayan an yanka masa layyarsa sannan ya aske sannan ya nuna mutane to amma ba wajibi bane albaji ya ce to wannan yana nuna mustahabbi ne dalilin zaman sa mustahabbi sai ka hadisin Ummu Salama yace kuma abin da ya sa muka dauki hadisin Ummu Salama ba ya nuna wajibci hadisin Aisha to kaga wannan duka matafiya ce ta malamai waɗanda suke bin abu a cikin nutsuwa da ilimi su kalle su da kallo na basira ba irin wannan diban karam mahaukaciya ba kuma wannan maganar cewa mustahabbi ne shine ra'ayin mazhabar malikiya al-ubbi a cikin littafin sa ikmalul mu'lim ya hakaito daga Imam Malik cewa a gurin sa mustahabbi ne sannan daga cikin manyan malikiya da aka hikaito daga wannan magana daga wajensu ko shi Abul Walid al-Baji ya hikaito daga Abubakar al-Abhuri ya hikaito daga Abul Hasan ibn al-Qassar ɗaya daga cikin manyan mazhabar malikiya wanda duk mutumin da yake karatu a cikin littafin malikiya ya san waɗannan malamai ba abin a yi musu irin wannan kallo ba ne a ɗauki cewa maganganunsu kamar wasu sababbin maganganu ne عيون المسائل نا القاضي عبد الوهاب يا كاو مغانر ابو الحسن ابن القصر شيخ شو wannan yin hakan mustahabbi ne kuma daga cikin abin mamakin da shi wannan clip na ga ya kunsa maganar da yake cewa wannan mas'ala ko wannan magana ba ta fi shekara 20 ba ba a santa ba nayi mamakin a ce malami da ya karantu kuma ya ce zai faɗi wannan maganar maganar nan tana nan cikin littafin Malikiya ita ce mazhabar da malamai mu suke tutiya da ita tun canda akan ta suke wannan tutiya su Malikiya ne kuma musamman al-Littafin Mukhtasar ana ganin shine ma makura a wajenmu idan mutun ya kai karatun sa ya kai mukhtasar to ya kai makura a sanin mazhabar malikiya a cikin mukhtasar ya kawo shi cikin abubuwan da suke mustahabbai mandubai wato abubuwan da ake so ga mutumin da zai layya ya kame gabarin yin aski ya kame gabarin yanke akaifarsa ya kawo shi a ciki ya ce goma a cikin goma farko na Zulhijja kuma wannan mukhtasar littafi ne da ake karanta shi ya dade har ayi magana shekara 20 kamar cewa kafin shekara 20 ba a karanta mukhtasar mukhtasar din yana nan cikin garin Kano guraren da suka shahara ma da shi mutanen malaman madabu sun shahara da mukhtasar hadda ce suke kuma karantar da shi ake do a makarantun soro amma ka zo ka ce wai wai magana ce ba tafi shekara 20 ba to ai kana nufin shekara 20 ba mukhtasar ne ko kuwa shekara 20 karatun bai zo kanta bane ko kuwa ana karantawa amma ba a yadda ne ko kuma menene ban san dai me shi malami yake nufi ba sannan littafan shuruh na mukhtasar duka duk wanda ya biyo ta kan wannan magana zai ƙara ƙarfafa ta kuma ya kai hadisin Ummu Salama dan ya ƙarfafi wannan zance na mai mukhtasar ka dauki sharhun ad-dardir sharhus sagir ka dauki sharhin al-khira shi al-mukhtasar ka dauki sharhin zurqani al-mukhtasar minahul jalil na illish da sauran suna nan wanda sun yi magana akan wannan al-sheikh Muhammad Ahmad al-Rahuni a cikin hashiyatul Rahuni ala sharh az-Zurqani shi ma ya yi magana mai tsawo akan wannan to kaga magana tana nan ta cika a cikin littafin malikiya da suke cewa sunna ce mandubi ne babu na ce mandubi ne da asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai da ka ake faɗa ba kuma wannan hadisin Ummu Salama din shine hujjar su sannan cikin mazhabobi kakaf mazhabar Abu Hanifa ita ce aka samu Abu Hanifa ya ce da ka aske da ka bari duk daya babu wani fifiko a ciki wanda kuma shi ma daga cikin mazhabar sashi malamai da yawa sun saba ma wannan ra'ayin nasa saboda ra'ayinsa bai dogara bai gina shi akan wani hadisi ba shi bai ma kawo hadisin Aisha bai ce saboda hadisin Aisha kamar da shi wannan mutum yake nuna amma za mu ga al-Imam al-Tahawi a cikin sharh mushkil al-athar da yazo ya kawo hadisin Ummu Salama ya tabbatar da shi ya tafi akan cewa sunna ce yin haka sunna ne da mutun zai samu lada akai idan yayi ya saba wa malaman da yake jingina kansa zuwa ga mazhabar su wato malaman Kufa haka yake a cikin littafin sharh ma'ani al-athar idan ka koma aka duba mujalladin sa na uku haka na Ibn Abdul Bar at-Tamhid da yazo yake cewa anan abinnan Abu Ja'far at-Tahawi ya saba wa malaman Kufa wanda sune malamai saboda ya inganta hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha to wannan shine matakin da malamai suka yi ta magana akan sa amma azo ana cewa wata magana ce sabuwa shi bata fi shekara 20 ba wannan mutum da yake fadar wannan kamar yana wa mutane shelar cewa shi ko da ya karatu ya karanta a baya manta yanzu yake ga babu ne yanzu yake ji ko kuma daman can karatun babu inda ya ji baya dacewa mutum zai faɗi ra'ayinsa amma ya irin wannan gatsali da cewa shi sai ya kwana biyar ma sannan zai sai ya yi wata ya kwana biyar ma sannan zai askin sa to nan da waye wannan duk cikin malaman da suka yi tattauna masalar ba wanda ya irin wannan gatsali to saboda haka wannan shine bambanci tsakanin yadda da aka karantar da al'umma aka sanar da mutane ilimi da yanda yanzu aka dauki abun kamar wani wasan yara kamar wani wasan kwaikwayo ba dauki karatu da daraja irin wannan ba da yawa daga cikin malamai sun tattauna akan hadisin Ummu Salama da hadisin Aisha hadisin Aisha kamar yadda maganganun Tahawi suke nuna a cikin sharh mushkil al-athar hadisin Aisha am ne hadisin Ummu Salama khas ne hadisin Aisha am ne ya kunshi abin da ya shafi yanke akaifa da aski da wato sa turare da barin kusantar mace da barin daura aure ko a daura mutun aure duk dai wasu mahzuratul ihram ya kunshe su wannan am ne hadisin Ummu Salama kuma yayi magana ne kawai akan abin da ya shafi aske kai da kuma yanke akaifa saboda haka wancan am ne wancan khas ga duk wanda ya san ilimi na usulul fiqh ya san ba a kafa ta'arud bainal am wal khas da'iman al'am muqaddam ala al-khas, ana gabatar da afwan al-khas muqaddam ala al'am, ana gabatar da khas ne akan am, saboda shi am yazo a dunkule shi ko ne kebe wasu abubuwa, kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala hurribat alaykum al-maytatu wad-damu, an haramta muku jini, an haramta muku mushi. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya nuna cewa a cikin jini, a cikin mushi akwai abin da aka halatta, mushin fara da mushin kifi, kaga bai shiga cikin wancan umumi ba, sauran mushin abubuwa sun shiga ciki amma banda wannan da aka kebance. Sannan haka addam, hadisi ya nuna cewa an haramta mana, an halatta mana attihal wal kabit, wato saifa da hanta, da cewa jini ne asalin su amma an halatta su, sai aka fitar da su daga cikin umumin da yake karkashin waddam. Wannan abu ne wanda yake sananne a gurin daliban ilimi wanda suke karatu, sun san cewa ba a nasabta ta'arud bain al'am wal khas. Hadisin Aisha hadisi ne am, imma ka dauke maganar cewa yana maganar hadaya, wannan kuma yana maganar layyatu, a tsakanin su akwai wannan am ne, wannan khas ne. Wal khas muqaddamun ala al'am bal laysa bainahuma ta'arud, babu wani abu na cin karo tsakanin su. Kuma wannan tambihi ne ba don komai ba, saboda yawa daga cikin ƴan uwa suna ta tura abin, wasu ma suna cewa an yi halar da su kaza kaza kaza, wannan suna cita ne, wanda ya ga zai yi yayi, wanda ba zai yi ba ya bari, amma ba tare da an yi izgili ko an yi gatsali ga wani abu da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suka yi magana akan sa, tabi'ai suka yi magana akan sa, ga littattafai nan duk mun fadi wasu, wasu ma da yawa ban fadi su ba, littafan Hanabila duka ban fadi ko ɗaya daga cikin su ba ma, wanda suna nan cike da bayani akan wannan. So amma mutum a zinga magana da molan ka kawai da ka, ba tare da shimfida abubuwa da bayanansu ba, da fadar mawkifi na malamai daban-daban, mutum zai fadi ra'ayinsa sai ya fada, yau da cewa ni na tafi tare da Abu Hanifa amma ni ga ra'ayina, sauran malamai kuma ga abin da suka ce, ga abin da suka ce, ba wanda zai yi masa inkari, saboda daman haka duniyar ilimi ta gada, amma ba da irin wannan diban karam mahaukaciya ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.